This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu haro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirin na safiyar yau Litinin 3 ga watan Maris shekarar 2025. Kafin aje abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
To Hawa, shugaban Amurka Donald Trump na shirin saka sabbin harajikan kayayyakin da Canada da Mexico ke shiga da su Amurka a gobe Talata. Yakin da Russia ta kwashe shekaru uku tana yi a Ukraine ya shiga yanayi na rudani, yayin da Amurka ta ce ba ta da masaniya kan ko za a iya samun maslaha. Minista harkokin wajen Masar Badar Abdullahi ya ce an kammala tsarin yadda za a sake gina yankin Gaza, wanda zai ba Falastinawa damar ci gaba da zama a yankin.
Kanan labaran kenan. A bangaren rahotannin, za ku ji yadda al'umma suka fara numfasawa dangane da samun wadatar abinci a wasu kasashen yammacin Afirka. Bayan da a can baya shirin sama da abinci a duniya na World Food Program ya yi hasashen cewa mutane miliyan 33 za su fuskanci matsanancin karancin abinci a Najeriya a bana. Haka zalika, muna tafe da tattaunawa da mai rajin kare haƙƙin masu ƙaramin ƙarfi da masu rauni al'umman jamhuriyar Niger, Dr. Muhammad Bashir Abdu, a ƙarshen wani shirin kan shugabanci da tallafa marasa galihu da ya halatta a nan Amurka, har ma da batun yadda rufe hukumar nan ta USAID ka iya haifar da cikas ga ayyukan da suke tallafa wa al'umma.
Wanda daman tuntuni ma mu waɗannan mutanen muna nan muna tsaye da mai haraka da su, kenan mu ta zo a daidai.
Sai a biya mu domin jin waɗannan da masu sauraron rahotanni da ke tafi. Muna kuma tafi da shirin Ciki da Gaskiya, inda a yau shirin zai dora daga inda ya tsaya kan batun almajirin da aka kashe har lahira ta Duka da Bulala a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. To amma da farko ga kashin farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. A gobe Talata, shugaban Amurka Donald Trump ke shirin saka sabbin harajikan kayayyakin da Canada da Mexico ke shiga da su kasar. Sai dai sakataren hukumar cinikayya Howard Lightnick ya faɗa a ƙarshen makon da ya gabata cewa ba lalle bane harajin ya kai kashi 25 kamar yadda Trump ya tsara. Yayin wata hira da gidan talabijin na Fox a ranar Lahadi, Lightnick ya ce babu haufi za a saka wa Canada da Mexico haraji a gobe Talata, amma komai na hannun shugaban ƙasa. Shi dai shugaba Trump ya ce kasashen sun kisa dauki kwararan matakai wajen dakile ayyukan masu shiga da miyagun kwayoyi cikin Amurka, lamarin da yasa zai saka musu harajin.
The country should not be allowing those drugs to come into the United States of America.
Trump ya ce bai kamata waɗannan kasashe su bari ana shiga da miyagun kwayoyi cikin Amurka ba. Kalaman sakataren cinikayyar su ne alamu na farko da ke nuna cewa mai yiwa ba lalle bane gwamnatin ta Trump ta saka harajin da kashi 25 kan dukkan kayayyakin Mexico da waɗanda ba su da alaƙa da na makamashi daga Canada. Yakin da Russia ta kwashe shekaru uku tana yi a Ukraine ya shiga yanayi na rudani, yayin da Amurka ta ce ba ta da masaniya kan ko za a iya samun maslaha. Hakan na faruwa ne yayin da shugabannin Turai suka jaddada nuna goyon bayansu ga dakarun Kyiv tare da shan alwashin ƙara kudaden da za su kashe a ɓangaren samar da tsaro. Kwanaki biyu bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya cicciki takwarar aikinsa na Ukraine Volodymyr Zelensky, inda ya kwatanta shi a matsayin mara godiya kan ɗawainiyar da Amurka ta yi da ƙasarsa, Prime Minister Burtaniya Keir Starmer ya faɗa wa sauran ƙasashen nahiyar a wani taron koli a London cewa duba da yadda goyon bayan Amurka ke rawa, nahiyar Turai ta shiga tsaka mai wuya.
Well, first, in relation to last Friday, nobody wanted to see what happened last.
Prime Minister Britannia ce dangane da abin da ya faru a ranar Juma'a da ta gabata, babu wanda zai so ya ga abin da ya faru a wannan rana. Amma ni ban yadda cewa Amurka ba a bar dogaro ba ce. Stama ya ƙara da cewa yanzu ba lokaci bane na cece kuce, lokaci ne na yin aiki don a cimma matsaya kan yadda za a tabbatar da zaman lafiya mai dorewa. Ministan harkokin wajen Masar Badar Abdullahi ya ce an kammala tsarin yadda za a sake gina yankin Gaza, wanda zai ba Falastinawa damar ci gaba da zama a yankin. A cewar ministan, a gobe Talata za a gabatar da tsarin ga taron kolin gaggawa da kasashen Larabawa za su yi a birnin Alkahira. Kasashen Larabawa waɗanda suka ki amincewa da tsarin shugaba Donald Trump na karɓe ikon yankin tare da sauya Falastinawa matsuguni na ta faɗi tashin ganin sun samar da tasu maslahar. tsarin na Trump wanda ya bayyana a ranar 4 ga watan Fabrairu yayin matsayin da aka cimma ta tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Kungiyar da Amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda na nuna alamun Amurka ta sauya da daddan matsayinta kan yankin gabas ta tsakiya.
Gaba kaɗan a cikin shirin Mahmud zai dawo da ƙarshen labaran duniyar. A wani lokaci a baya ne shirin sama da abinci a duniya na World Food Program ya hasashen cewa mutane miliyan 33 za su fuskanci matsanancin ƙarancin abinci a bana a Najeriya. To sai dai suna nasu Allah na nashi, sai ga shi a da tsakanin al'ummar Najeriya sun fara numfasawa inda farashin kayan cimaka ya fara sauka. Inda har gwamnatin Najeriya ta sha alwashin cewa a wannan shekarar ta 2025 za ta mayar da kasar wata babbar hedikwatar fitar da kayan abinci zuwa kasashen duniya, duk da dai masana na ganin da kamar wuya.
Moses Diogo, mai shekaru 59 da ya ritaya daga aikin gwamnati, ya shafa kusan shekaru 30 yana aikin noma. A gonarsa mai girman hekta 10 yana noman shinkafa da wake da kuma gyada. Yana fatan faɗaɗa samar da kayayyaki ƙarƙashin shirin samun arziki daga ƙasa. Diogo ya ce da kwatankwacin dala Amurka 2000 ya yi imanin zai iya ƙara yawan kayan da yake samarwa.
Idan har zan samu naira miliyan 3 za ta ƙara taimaka min, domin kuwa a shekarar da ta gabata na shuka kimanin hekta 2 na gyada, amma a wannan karan na ce cikin ikon Allah sai na shuka akalla tsakanin hekta 4 zuwa 5.
Babban bankin Najeriya ne ya ɗauki nauyin shirin, ya ware sama dala miliyan 32 domin samar da rance ga masu ƙaramin ƙarfi da ƙananan manoma, da ƙarfafa haraji da kuma shirin samar da wasu yankunan fitar da kayayyaki zuwa kasuwannin duniya. Yana mai da hankali ne kan faɗaɗa noman abinci zuwa manyan ayyukan noma da aka mayar da hankali kan amfanin gona masu daraja kamar koko da riɗi da kashu da citta, don fitar da su zuwa ƙetare. Diogo ya ce yayin da wannan shiri ne mai kyau ga manoma, amma har yanzu bai samu tallafin gwamnati ko na bashi ba.
Na yi kokari a irin wannan hanya yadda za a samu wannan tallafi, amma na yi kokari kuma duk da waɗannan yunkuri ba samu nasara ba. Amma a wasu lokuta idan wannan abu ya zo yana da wuya ga mutum, ko wasu daga cikinmu su iya bin tsarin duk da cewa an samu dama, akwai wasu da yawancin lokuta ba sa taimakawa.
Noma ya ba da gudunmawar kusan kashi 22.6 cikin 100 ga jimillar kuɗin shiga na Najeriya, kuma ya kai ga kusan kashi 5.4 cikin 100 na jimillar abubuwan da ake fitarwa da su zuwa ƙetare a kashi na biyu na shekarar 2024. Kamar yadda hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta bayyana, mai ba da shawara kan harkokin noma da ke Abuja, Bridget Oporoko, ta ce akwai damar ci gaba amma akwai buƙatar a magance matsalolin ababen more rayuwa.
So we need to increase our capacity of production.
Muna buƙatar ƙara ƙarfinmu na samar da abinci. Har yanzu ba mu samu damar yin hakan ba, saboda ƙananan manoma ba su da ƙarfin da za su iya shawo kan wannan ƙalubalen. Wani dalilin da ya sa ba za mu iya fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje ba shi ne, ba na jin mun cika ƙa'idojin fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje.
Oporoko ta ce ana samar da ƙudurin da horo don baiwa ƙananan manoma ƙarfin gwiwa da kuma daidaita manufofin Najeriya na fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje.
Idan gwamnati za ta iya shigowa, ko kuma masu ruwa da tsaki su shigo su samar da manufofi, misali rage haraji, ƙara haraji, tsare-tsaren da za su sauƙaƙa manoma da ke shirin fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje.
Domin Najeriya ta cimma burinta na shekarar 2025 na zama kan gaba wajen fitar da kayayyakin abinci zuwa kasashen waje, masana sun ce dole ne ta mayar da burinta ta hanyar ilmantar da manoma tare da samar da kayan aiki na zamani da manufofin tallafi.
A gaida Sarfi Lahashin, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
To, wata arangama da aka yi tsakanin wasu ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da dakarun jamhuriyar Benin ta yi sanadin mutuwar aƙalla mutum 10 ciki har da soja guda, yayin da ƙasar wacce ke yammacin Afirka ke ƙara ganin yawaitar hare-hare a kan sojin ƙasar, yayin da kwatanin babban birnin ƙasar da ke kudanci ke ganin tururuwar masu yawon buɗe ido. Arewacin yankin ƙasar da ke fama da talauci ya kwashi shekaru da dama yana ganin hare-hare waɗanda ake ɗora alaki a kan ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi da ke ƙoƙarin faɗaɗa ikonsu daga ƙasashen Burkina Faso da Nijar da ke makwabtaka da su. A daren Alhamis wayewar garin Juma'a dakarun kasar suka kai farmaki inda suka yi nasara halaka mayaka tara kamar yadda wata majiya ta fada wa kamfanin dillancin labarai na AFP a ƙarshen makon da ya gabata. Farmakin ya biyo bayan wani tashin bamni da ya halaka soja guda a yankin da ake kira Kiramama sannan ya jikkata wasu dakaru biyu. Fim din cartoon mai suna Flo ya bada mamaki a bikin bada lambar yabo na Academy Awards da aka yi a karo na 97 a nan Amurka a daren Lahadi. Fim din wanda na kasar Latvia ne ya lashe kyautar fim mafi kyau a fannin zane mai motsi ko kuma cartoon inda yawa fim din The Wild Robot na kamfanin DreamWorks Animation zarra. Kyautar farko wacce Robert Downey Jr. ya gabatar an mika ta ne ga Kieran Culkin a matsayin gwarzon mai taimakawa jarumi. Culkin ya samu nasara a yawancin kyaututtukan wannan kakar bukukuwan karrama jarumai inda ya karbi lambobin yabo da dama saboda rawar da ya taka a fim din A Real Pen.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a bayan kammala wani taro kan shugabanci ya tallafa marasa galihu da aka gudanar ne a nan Amurka, muka zanta da ɗaya daga cikin mahalarta taron daga jamhuriyar Niger, mai rajin kare haƙƙin masu ƙaramin ƙarfi da masu rauni a al'umma, Dr. Muhammad Bashir Abdu, kan abinda taron ya ƙunsa da alfanun da zai samar ga al'umma, har ma da batun yadda rufe hukumar nan ta raya ƙasashe, wato USAID, ka iya haifar da cikas ga ayyukansu na tallafawa al'umma, inda ya fara da gabatar da kansa.
Assalamu alaikum, ni dai sunana Dr. Muhammad Bashir Abdu, ni biologist ne kuma tsohon dan majalisa ne a ƙasar Niger, kuma mun zo ƙasar Amurka don mu ziyara ta sanin yaya ne Amurka take tallafa ma mutanen da suke taimakon jama'a marasa ƙarfi, marasa lafiya, waɗanda halayen rayuwarsu yasa aka bar su a gehe, to su ne muke taimaka ma.
To a iya cewa wannan ziyara da kuka kawo nan Amurka, akwai wasu abu da zaka iya cewa ka koya wanda kuma idan ka koma gida za su iya amfana da al'ummar ka ta Niger?
Sosai mun ga yanda ake taimaka ma jama'a, ake tallafa ma mutane wanda masu ƙaramin ƙarfi gajiyayyu, wanda marasa lahiya ne, kasan akwai kamar yanzu yara waɗanda raye da wata cuta da bata ba su damar su gane ma wasu abubuwa su sana'a, ko yaran da kuma suke da cuta irin tamu wannan ta ƙasashenmu, wannan wanda ake mazancen ciwon jinin nan na trypanocytic wanda ake ce ma ciwon MRC a wajenmu na Niger. Akwai wanda suke rayuwa da cuta kamar wasu leukemia, akwai kuma waɗanda mutane ne waɗanda ɗan gudun hijira ne na cikin ƙasa, ko kuma wannan lokaci na 'yan ta'adda wanda zai iya gudawa daga Najeriya su zo cikin ƙasar Niger ko daga Chad ko kuma daga Mali. Duka irin waɗannan mutanen in suka zo kun ga basu da wurin zama, duka irin waɗannan mutanen su ne ake taimaka ma. Shi ne muka je muka ga yaya ne a Amurka inda su ma suna da irin mutanensu. Abinda ake hudi Amurka ba a taimako jari hujja ne, amma akwai waɗanda zaka ga suke da tausayin jama'a, suke ba da irin wannan taimakon kuɗin nasu da irin wannan taimako.
Na'am, to a kwanan nan ne gwamnatin Amurka ta rufe da dakatar da hukumar nan da ake cewa USAID da ke tallafawa cigaban ko kuma rayuwar kasashen duniya daban-daban. Ban sani ba wannan aiki da kuke na bada tallafi ga gudunma ga gajiyayyu da marasa ƙarfi da masu neman yanci, misali kamar yadda kai bayani. Rufe wannan ma'aikata da dakatar da ita ya shafi irin aikin da kuke yi ko ko a iya cewa ba abin da ya hada ku da su misali?
Sosai ma lalle mun zo cikin wannan yanayi, tunda zawarta mu ma ba wannan gwamnatin ba ce ba ta gayyace mu ba, waccan gwamnatin ce tunda an yi tsarin, to ba ya huda shi muka zo. To amma lalle mun zo cikin wannan yanayi na cire tallafi da shi wannan sabon gwamnati take nan take.
A nan ku a bangaren ku bai tada muku hankali ba, kana ga Amurkawa ne kaɗai hankalin sai ya tashi?
To kin ga mu dai ya tada mu hankali bai tada mu hankali ba, tunda mu sabbin shugabanninmu yanda suka ɗauki cewa da zan mu taimaki kanmu da kanmu, wanda daman tuntuni ma mu waɗannan mutanen muna nan muna tsaye da haraka da su, kenan mu ta zo a daidai.
Dr. Muhammad Bashir Abdu kenan a tattaunawar mu da shi. Ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ni sunana Abdulrahman bin Isa Jega, kuma ina jihar Kebbi. Ni ne shugaban majalisar malamai na kungiyar jama'atu Izalatul Bid'ah Kamatu Sunna Mahidukuta a Jos. Sannan kuma ni ne shugaban haɗaɗɗiyar majalisar malamai ta jihar Kebbi. Watan Ramadan wata ne wanda yake akwai alkhairi mai yawa da falala mai yawa ga wanda ya ciyar da mai azumi. Wanda duk ya ciyar da mai azumi, to mai azumin nan ladar da Allah zai bashi, to shi ma wannan.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan Adam. A yau ma shirin zai daura kan zargin yawa wani almajiri bulala 300 har ta yi sanadin ajalinsa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. A yau ma muna jihar Borno don ci gaba da bahasin wani almajiri mai ban tausayi wanda ya fara a garin Askira. Inda wani shugaban ƴan dako na kasuwa Askira ya ba da umarni aka yi wani almajiri mai suna Muhammad Kyari bulala 300 kuma daga bisani ta yi sanadin rayuwarsa. Dr. Babagana Ke Musa Comrade shine shugaban kungiyar kare ƴancin dan Adam Reshin jihar Borno, kuma shine wanda ya yi tsayin daka don tabbatar da ganin an yi wa marigayi adalci.
Wannan za a tabi kotu, yanzu ƴan sanda suna nan suna aikin su, mu ba ma so mu yi magana a madadin ƴan sanda. Mun human right ne, abinda aka gaya mana complaint baban yaro ya zo ya rubuta ya sa hannu, mun je mun yi follow up, mun ce a cire mana shugaban wanda ya sa an yi wannan duka har yaron ya mutu, an cire mana mun gan shi da idanmu. Ko ba haka ba, kuma police sun tabbatar ba da suna neman wannan yara guda biyu din. Ka san bincike na dan sanda idan yana yi ba a sa hannu, ko kuma mun human right ba za mu tafi mu dame su ba, amma mun muna sa ido. Wannan Usman din har yanzu yana kurkuku yana wayansu.
Yawwa, a yanda kiga shi Usman din yayi nadama abinda ya aikata ko dai kawai don an kama shi.
Nadama na tambaye shi one on one da kai shugaban kai ne ka sa an yi wannan duka ya ce shi ne bai musa ba. Nace to me yasa kai haka yace zazzabi ne, shi ma yayi nadama.
Babagana, na san kuna samun irin waɗannan korafe-korafen. Idan kuka samu kuna nasara har a samu a hukunta irin waɗanda suka aikata irin waɗannan laifuka koya?
Muna nasara, mu abin da yake damun mu ma yanzu baka sani ba. Yanzu haka akwai wani ishu wanda ya zo gabanmu, mun tafi mun tambayi baban yaron, ya ce ya yarda mu yi rubutu, an kashe yaransa, yaransa ɓarawo ne. Ya haura gidan mutane ranar Lahadi, sun karfe huɗu ana dukansa har gari ya waye ya mutu. A nan wannan bulunkutu kes ɗin ya faru. Da muka ji labari, noise ya yi yawa, muka je muka samu baban yaron muka yi ta'adiya. Muka ce an kashe yaransa, ka sai ka bar wa Allah yake bai bari ba. Muka ce to on ya behalf za mu rubuta commissioner of police ko kuma AIG ya ce ku rubuta. Da muka rubuta da aka kira shi kuma sai ya ce bai kawo mana case ba. Ka ga jikinmu ya yi sanyi. Saboda haka mu damuwar mu iyayen yara ne, in sun kawo case kuma daga baya sai su ce sun janye. Mutum an kashe ran mutum a banza.
Babagana, na san mun ga hoton shi yaron nan Muhammad Kyari ko?
Yam Kyari, yes sir.
Mun ga yadda aka yi masa duk wato wannan. Bayan nan nasa abun akwai ban takeici sosai a ciki da
bakin. Bulala 300, malam bulala 300 wasa ne, ko a kotu na law, court of law, ai ba ta ba da irin wannan hukuncin, ganyen hukunci ne ai. Ko a kotu court na gwamnati, ai ko a kotu na gwamnati, ko a sulhu, ko a wani irin doka, ai akwai ka'ida ai. Saboda haka bayan sanin duk da ba da a san yi damage bayan sa, to abin da ya riga ya rasu kuma ba wani dogon magana, yanzu doka ta yi halinta. Shi shi shugaban ƴan doko wanda ya sa an yi dukan da kuma mutane biyu wanda suka yi dukan, in Allah ya taimaki ƴan sanda an samu an kama su sai court. Kuma ko ba a kama su ba ma shi prime abu yana nan, ƴan sanda sun gama binciken su, na sani na tabbata za su kai court don rindar ƴan sanda na Borno State wanda suke Borno State suna adalci, suna aikin su tukuru.
Akwai tunanin cewa za a caji waɗannan mutane da laifin kisan gilla ne?
Kwarai da gaske, kwarai da gaske. Ai da abu wanda ya yi laifin ya sa an yi bulala ya amsa. Kuma wanda suka aka sa su suka yi bulala, in an kama su za su ce wane ne ya samu. Saboda haka from time to time yanzu akwai lokacin da muke dan ba hukumar ƴan sanda su gama binciken su. Domin su ma sun gama binciken su ɗin kasa za su tura DPP. DPP kuma yana Minister of Justice. Minister of Justice kuma za mu yi follow up kafin su gama binciken su ma za mu sake rubutu mu international human rights ga abin da muka gani. Kuma wannan case is before Nigerian police, mun je mun ga mutumin da ya sa an yi wannan abun. Saboda haka muna so a yi wa marigayi wannan adalci.
ga masu sauraron wannan shiri na sashen Hausa na muryar Amurka na ciki da gaskiya. Dr. Babagana, wani tabbaci za ka ba cewa za ku bi wannan abin har sai an kai ƙarshe?
A tabbacin guda ɗaya ne, ka saurare ni sosai, tabbacin guda ɗaya ne. Idan iyaye kamar mutumin da aka kashe yaransa sunansa Wakawa a gurin kutu, an kashe yaransa, mu muje mun tsaya masa daga baya kuma yace ba ke ya baro Allah. Idan wannan iyayen Muhammad Tari wannan kamar da suka zo suka rubuta office namu suka sa hannu International Human Rights Commission ku taimaka mana, an kashe mana yaro bamu yarda ba, suka sa hannu muka kashe follow up. Ka san abu yana hannun ɗan sanda, no need ka yi rubutu, sai dai ka je ka bincika. Wannan abin da aka faɗa haka ne, eh haka ne, ina mutum ne, bari mu gaishe gashi nan. Saboda haka mu idan iyayen yaron nan ba za su karya mana guya ba, har Supreme Court za mu bi kadonsu. Kuma muna da lauyoyi a ƙasa wanda za su yi volunteering su bi bana wannan abin kadon wannan marigayin.
To duk da yake zuwa yanzu shugaban ƴan dako Usman Askar shi kaɗai ne a hannun hukuma, kuma ana ci gaba da neman waɗanda suka yi aikin dukan ruwa a Jallo. Gadzama Yakubu na sashen binciken laifuka da suka danganci kisa na rundunar ƴan sanda ta Borno ya yi mana ƙarin haske.
Da ji labarin mutumin nan shugaban ƴan dakon nan yana nan a wajen kwarin ruwa?
Yana nan.
Yana ci gaba da bincike?
Muna kan bincike.
That's very good.
Ya sauran Allah yarda za mu kai zuwa ministry.
Kai na gane. Ya sauran mutanen kuma da ake nema an same su?
Babu, wallahi har yanzu muna kan nema. Ka san muna layasin da yara da mutanen division ne, to sun ce fa jin tarihin su ma babu a wajen a area ma yanzu.
Eh,
na dan tuttube wani yana ce ɗayan su ma ya riga ya gudu Lagos.
Ya gana, ya ji ana neman sa, za ka kama shi.
Wallahi to ai ba za su dawo ma wurin ba ai. Dole su koma gida, kuma bincike yana kai tunda sunansu yana nan a large.
A gani.
Ko mun kai kes zuwa ministry, an kai court ma, in an samu an kama su, in mun yi jawabin su za mu sake forwarding zuwa Ministry of Justice DPP, so they can still be filed together with the other case.
A gani. Kiɗaɗe kawai a ƙarshe zan ce dama irin waɗannan ba a samu wasu mutane da suke ta zuwa suna ta kira gare ku ku sake shi wannan mutumin ba.
A'a, yanzu dai ba wanda ya zo.
Don wai na ji labari yana.
Ɗan wanshi ne kawai ya zo ya ziyarce shi kawai.
Kuma abin na san kuma ƴan sanda abin ya ba ku tausayi yadda suka sa ka da yaron na rai mutu.
A kai wannan, in kai ka ga foto ma fa, in kai halitta ne wanda yana da yaro ko kuwa mai tunani, dole kai bana iskrulci ai. Wallahi ba wanda zai gani wannan ciwa bayan yaro na ya ce yana jin dadinsa.
To dai mutanen dai mugaye ne kawai, ba su da imani.
A to wannan ina imani? In mutum ya yi laifi ka mun ka kama, ina za ka kai ba ma ƴan sanda ba ne? Ba wai sai ka ɗauki hukunci ba, ai hukunci ne ya ɗauka hannunsa ai. To tunda zaka an ce maka sata ya yi, baka bincika wane ne mai kayan sata ba, baka ɗibe su da wanda ya kawo maka kara zuwa ƴan sanda a bincika ba, sai ka ɗauke shi ka kai gidanka ka ce a ita dukan shi ai ba da.
Malam Yawo Askira, sardaunan malamai kuma shugaban majalisar malamai na Askira, ya nuna rashin jin daɗinsa game da abin da ya faru tare da neman a yi adalci.
Mu zaluncin da aka yi mana, wallahi dama muka ce sai dai Allah ya mana sakayya. Amma ba yanda za a yi mutum ya yi karatun Qur'ani, kuma makaranci ne, kuma an kawo shi ya je yana sana'a a ƙarƙashinka, kuma buhu ƙwaya ɗaya tak ya ɓata, ƙwaya buhu guda ɗaya, tukun kasa a je a ɗaure shi a cikin gida, a rufe gidan nan, a ɗauki bel na inji, da bel ɗin inji suka yi masa duka yadda suka gama fasa bayansa gaba ɗaya. To don saboda haka, wato ku dai ba abin da ba ku sani ba na gabatar da labaru, ko ba haka ba? Duk wani magana da za mu ɗauko kafin mu gama gaban ma, kafin mu gama shi ma, kun san gaban, kun san abin da za mu faɗa a gaba. To don saboda haka, ni dai a cikin abubuwan da na sani ka ga na yi ma bayani da yake, kuma ni ne chairman na malamai, dole ne aka samu kaiwa da kawowa mai tanan duk abubuwan da ya kamata dai na faɗa mutanenmu da wajen situation da sauransu, dai mun yi kaiwa da kawowa iya bakin kokarinmu har an zo an tafi da su. Don saboda haka, na'am.
Allah ya usar daurin malamai. Yi mana bayani shi wannan yaron Muhammad Askira din nan yaya Muhammad Kyari ya halinsa yake kafin wannan abin ya faru?
Muhammad Kyari halinsa, shi babansa ya kawo shi karatu, yana karatu a wajen yaya na zan ce, ko ba haka ba? To kaga kuma dole ne harkar na rayuwa, dole ko da kana yin karatu sai ka samu abin da zai dan kama toro ko ba. shine ya nemi izini ya je yana wannan aiki dan saboda dan rufa kansa asiri. Banda wannan aiki din sai karatu shine aikin sa.
Wato ma'ana abin da nake nufi yaro ne dai mai ladabi kawai ko?
Yawwa, yaro ne mai ladabi. Inda ba mai ladabi ba ka san ba za mu damu ba, amma tunda abu an ce rai ya shiga, ko da ba mai ladabi bane dole akwai tausayi na dan Adam. Tunda Qur'ani ya ce wala kar karamna bani Adama. Balle ma kuma almajiri ne, kuma dole ne duk mutumin da aka ce wannan almajiri ne to dole ne zai zauna gaban malamansa kuma dole ya yi musu biyayya.
Masu sauraro, kun dai ji abin da ya faru da matashi Muhammad Kyari har ya sanadin rayuwarsa. Don haka shirin Ciki da Gaskiya zai saka ido don tabbatar da ganin an yi adalci. Sai a kasance da shirin Ciki da Gaskiya na mako mai zuwa don jin wani sabon shiri. Yanzu kan a madadin abokin aikina Nasiru Adamel Hikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla, sai a biye mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin ci gaban shirin. Yanzu kuma ga nasihar Ramadan.
Ni sunana Abdulrahman bin Isa Jega, kuma ina jihar Kebbi. Ni ne shugaban majalisar malamai na kungiyar jama'atu Izalatul Bid'ah Aqamatu Sunna Mahidukuta a Jos. Sannan kuma ni ne shugaban haɗaɗɗiyar majalisar malamai ta jihar Kebbi. Watan Ramadan wata ne wanda yake akwai alkhairi mai yawa da falala mai yawa ga wanda ya ciyar da mai azumi. Wanda duk ya ciyar da mai azumi, to mai azumin nan ladar da Allah zai bashi, to shi ma wannan yana da lada kamata. Allah adda abin bai ba zai rage ba daga abin da ya ba mai azumi balle wanga da ya ciyar. Saboda haka ciyarwa cikin watan Ramadan akwai falala, kowane lokaci akwai falala. Amma wani bawan Allah bai da abin da zai ci, idan ka bashi ka ka'anta daga wannan yunwa. Kuma daga cikin wato hikima wadda Allah farlanta a Ramadan domin mawadata su ji raɗaɗin da matalauta ka ji kullun. Wanda bai da yadda kai mawadaci ka ji sadda ka ɗauki azumi kamin ka kai shi wahalci baka samu abinci ba, sai da baka ci abinci ba sai da yamma ta yi, to wani bawan Allah haka shi kai ne kullun. Don haka ashe kenan ya kamata ka kula ka taimaka mishi. Watan Ramadan wata na mai alkhairi, duk litafin da muka ibada ciki Allah ya ji da su. Qur'ani ciki an ka jissai gaba ɗaya jumlatun wahida ga lawar mahawuzu, an ka lawar ɗebo shi wato najmi ana kawo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin shekara 23. Zabura, Injila, At-Taura duk ciki an ka jissai da su. Da litafin annabi Ibrahim alaihi salam. Ashe ka ga addinin mu gaba ɗaya, to Ramadan ya shahe shi. Don haka kira na ga al'umma kada a yi sakaci. Duk wanda ya sakaci Ramadan ya fita. Bai samu kai ne cikin wanda aka gafarta mazunubansa ba, to an tunzu hanci ne a ƙasa. Babu shakka alkhairi ya tabbata ga Ramadan. Da mutane sun san alkhairin da a ciki, da sun yi gurin duk shekara ta zan Ramadanata. Mahaucewa cikin watan Ramadan matuƙar sun mutu da imani, to Allah zai ba su aljanna matuƙar sun mutu da imani.
To malam, sai mu ce Allah ya ba da lada. Da haka kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Ta gobe Talata, shugaban Amurka Donald Trump ke shirin saka sabbin haraji kan kayayyakin da Canada da Mexico ke shiga da su kasar, sai dai sakataren hukumar cinikayya Howard Lutnick ya faɗa a ƙarshen makon da ya gabata cewa ba lallai bane harajin ya kai kashi 25 kamar yadda Trump ya tsara. Yakin da Russia ta kwashi shekaru uku tana yi a Ukraine ya shiga yanayi na ruɗani, yayin da Amurka ta ce ba ta da masaniya kan ko za a iya samun maslaha. Hakan na faruwa ne yayin da shugabannin Turai suka jaddada nuna goyon bayansu ga dakarun Kyiv tare da shan alwashin ƙara kuɗaɗen da za su kashe a ɓangaren samar da tsaro. Ministan harkokin wajen Masar Badar Abdullahi ya ce an kammala tsarin yadda za a sake gina yankin Gaza wanda zai ba Falastinawa damar ci gaba da zama a yankin.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin ya karanto labaran duniya. Da editor mu na wannan zangon Baba Yakubu Makeri, sai Dadi Balawe da ya hada mana shirin, da engineer mu na yanzu Mr. Chuck. Hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC, sai anjiman ku.